مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata hudu ga watan safar shekara ta 1442 hijira ta manzon zira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shine kuma daidai da 22 ga watan 9 shekara ta 2020 shekara miladiya mun dawo wannan majalisi namu mai albarka ƴan uwa domin mu ci gaba da karatu da muka saba yi duk sati sau biyu ranar Litinin da Talata a irin wannan lokaci bayan sallar asubahi wancan karan ƴan uwa idan ba su manta ba mun kammala karatu na littafi ne na aqida littafin muzakkira fil aqida Allah subhanahu wataala ya ba mu iko an kammala shi mun yi alƙawari sa wani littafin domin ci gaba da karatu kuma abin da ya gindaya na wannan cuta ko annoba da aka sha fama da ita to amma Allah madaukakin sarki yanzu ba mu dama mun dawo domin mu dora daga inda muka tsaya ƴan uwa wannan littafi da muka sa za mu karanta kamar yadda bayanai suka gabata shi ma littafi ne na aqida kamar wanda ya gabata littafi ne na aqida sunansa shine al-mu'taqad as-sahih المعتقد الصحيح شنو سنن الكتاب يبدا سنن الكتاب yake yan uwa aka ce al mu'taqad abinda ake nufi da al mu'taqad asari fi irin daga i'taqadan i'taqada mabari din sa ya'taqidu sai kasance masdar din shine i'tiqadan wa huwa mu'taqidun wa mu'taqadun in aka ce i'taqada ya kudirce ya'taqidu yana kudircewa i'tiqadan shine kudircewa in aka ce mu'taqidun shine mai kudircewa wanda ya kudirce din shine ake cewa al-mu'taqid amma idan aka sawa wannan kafin din fata aka ce al-mu'taqad al-mu'taqad to shi kuma ya kasance ismul maf'ul kenan sai kasance abun kudircewa kenan ina fata an fahimta ma'ana al-mu'taqad abun kudircewa abin da ya kamata kudirce kuma as-sahih wanda yake ingantacce kun ga sunan littafin ya samu asali ne daga bangarori guda biyu kalmomi ne guda biyu da al-mu'taqad da kuma as-sahih shi as-sahih abin da ake nufi da shi ingantacce daga sahha ne ya sahu sahihan al-mu'taqad as-sahih abun kudircewa wanda yake ingantacce to daga sunan littafin za ku fahimci cewa ashe abinda kowanne musulmi ya kamata ya kudirce a cikin zuciyarsa abubuwa ne guda biyu akwai wanda yake ingantacce akwai kuma kishiyarsa to wannan ingantaccen za mu karanta insha Allah ta'ala in aka ce al-mu'taqad as-sahih a gefe ɗaya kuma za a samu al-mu'taqad al-fasid ko al-mu'taqad al-batil abin kudircewa wanda yake mara kyau ko abin kudircewa wanda yake batacce malamai suka ce abin kudircewa wanda yake ingantacce huwa ma ka hiya ma kanat muwafiqatun lil kitabi was sunna bi fahmi as-salaf as-salih shine abin da yake ya dace da littafin Allah da sunnar manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da sharafi shine akan fahimtar magabata na farko shine as-salaf as-salih duk abin da mutum zai kudirce a zuciyarsa to dole ne ya kasance na farko ya kudirce wannan abin ya samo asalinsa ne daga littafin Allah ko daga sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sannan ba a bi zafin fahimtarsa ba abi ta fahimtar magabata na farko sune sahabbai da wanda suka biyo bayan su amma aka ce al-mu'taqad al-fasid abinda ake nufi da shi shine ma kanat mukhalifatu lil kitabi was sunnah shine dukkan wani abun kudar cewa da ya saba wa littafin Allah da sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to anan in wajen fahimci cewa kamar yadda na ambata a baya abinda ake kudurcewa a cikin zuciya guda biyu ne ko dai mai kyau ko mara kyau duk dan adam baka taba samun zuciyarsa khaliya ka same ta babu komai a cikin tanurin kudiri ba a taba samun dan adam haka ba duk dan adam sai ka samu ya kudurce wani abu a cikin zuciyar shi imma dai wannan abin mai kyau ne imma dai mara kyau to Allah madaukakin sarki ya turo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da addini domin yin mutane bayanin sa duk abin da ya kamata mutane su sani game da addinin su abin da ya kamata a ce sun kudurce a cikin zuciyar su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya isar mana da shi gaba daya ba abin sa ba shi komai shi sa duk mutum da kaga ya kudurce wani abu mara kyau a cikin zuciyar sa to shi ya bar hanyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma abin yana nan an yi bayanin sa daga farkon sa zuwa ƙarshe kamar rana lokacin azhar babu abin da aka koyi saboda haka ƴan uwa irin wannan lokaci da muke ciki lokaci ne da ya kamata a ce kowanne ɗaya daga cikin musulmi ya tashi ya yi karatu haikan domin ya san abubuwa masu kyau da ya kamata ya kudurce a cikin zuciyarsa akwai aƙidoji marasa kyau ɓatattu gurɓatattu da suka shigo ana ta yaɗa su a cikin mutane aƙidojin da suka shafi zagin Allah maɗaukakin sarki zagin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zagin sahabbai ɓata addinin musulunci da kokarin rushe shi ma gaba ɗaya wallahi gashi nan ana ta yi a fili sarahatan ake bayyana abubuwa kuma da sunan ilimi ko da sunan malamta za ku je kiri-kiri addinin musulunci ma yanzu ake so a rushe a nuna sahihul bukhari littafin banza ne shara da bola ya tara sahihul bukhari da muslim wanda aka ce su ne mafiya ingantin littafin addinin musulunci bayan alqur'ani to ana nan ana ta kokarin girbe su ta karkashin kasa alhali musulmi ba sani ana nuna cewa littattafai ne da suka tara bola da shara hadisan da suke ciki da yawa daga cikin ƙarya yanzu ƴan uwa idan ka zo ka rushe bukhari da muslim ina addinin musulunci sahabbai ana ɗaukar su ɗaya bayan ɗaya su ma ana kokarin rushe su da fitowa da mutane darajarsu da kimarsu a cikin zukatansu sabban da suka fi kowane sabbai rawatu hadisi ta kansu ake fara irin su Abu Huraira irin su Anas ibn Malik Abdullahi dan Umar da sauransu idan ka dauko wadannan sabban da suka fi kowa rawatu hadisi ka rushe su to zaka samu galibi addinin da kake wa Allah subhanahu wataala ibadarka da kake kaiwa da kullun galibi hadisan su ne suka karbo maka shi daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to an ce maka makaryata ne ba mutane kirki bane da me zaka dogara kai ibada dan uwa to shi sa wallahi ɗan uwa dole ne wajibi ne akan kowane ɗaya daga cikin ya tashi ya yi karatu musamman karatun da ya shafi aqida ta addinin musulunci ya san me ya kamata ya kudurce a cikin zuciyarsa ya san kuma aqidodi waɗanda suke ɓatattu gurɓatattu ya san su sani na haƙiƙa don da an tunkaro masa da irinsu an lulluɓo masa su kamar yadda Bahaushe yake cewa an lulluɓo kura da fatar akuya an masa irin wannan to zai fahimce su ya komar da su amma an ba haka ba wallahi ƴaƴanmu da yawa ana ta tusa musu wannan aqidin aka samu saurayi mutum mai magana da Hausa musulmi yana turawa sahabi Muawiya yana zagin Abdullah bin Amr bin al-As ko kuma Amr bin al-As yana zagin Anas bin Malik kuma da sunan musulunci yake karewa sai ai annabi yake karewa da mutanen gidansa wallahi saboda shi yadda ya fahimta kenan abinda aka gaya masa kenan to kaga irin wannan lokaci ɗan uwa lokaci ne da ya fi zama wajibi ga kowanne ɗaya daga cikin mai tashi ya karanta aqida saboda irin waɗancan gurɓatattun tunanin sun shigo kuma abin haushin da abin mamakin uwa wai ana waɗannan karatu ta kane kawai da sunan addinin musulunci wai musulunci ake karewa wai musulunci ake karewa zaka samu maganganun da ko shedan bai taɓa faɗa irin su ba amma da sunan musulunci an fito ana faɗa irin su Allah ya mana magani irin waɗannan gurɓatattu saboda haka ƴan uwa akwai aqida kyakkyawa kamar yadda a gefe daya akwai aqida mummuna ita aqida mummuna ƴan uwa aqida kyakkyawa ita ce kamar yadda na faɗa shi ne aqidar da ta dace da littafin Allah da sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bisa fahimtar magabata me za ka kudurci a cikin zuciyarka game da Allah madaukakin sarki game da manzansa game da littattafansa ranar lahira kaddara sahabbai alqur'ani da duk abin da yake da alaka da wadanda mai kafudur ce game da su a cikin zuciyarka kowanne annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya bayani akan su insha Allah ta'ala idan muke karatu zamu ji aqida batacciya kuma mai kafudur ce game da Allah madaukakin sarki da sauran wanda muka yi bayani a bayansa wanda suke sun sabawa abin da yazo a cikin littafin Allah ko hadisin annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi wanda insha Allah ta'ala duk idan muka zo karatu zamu rinka bayani ɗaya bayan ɗaya akan su asalin samu aqida batacciya ta samo ne daga wasu firkoki daga cikin firkoki na bata tun a farkon addinin musulunci har zuwa yanzu kuma abin yana ta ƙara faɗuwa annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya tashi tsayin daka ya koyar da sahabbansa tataccen addini wanda suka tsaya a kansa to tun lokacin sahabbai aka fara samun irin waɗannan munanan aqidu marasa kyau ta hanyar firqa ko tawaga da ake ce musu al-khawarij wanda sune tawaga na farko a cikin tarihin addinin musulunci su suka fara haifar da munanan aqidu tun lokacin da aka yi samu matsala tsakanin sayyidina Ali ibn Abi Talib da Muawiya ibn Abi Sufyan a lokacin da aka samu wannan matsalar sayyidina Ali da Muawiya suka ga ya kamata a ce an zauna an tattauna an yi sulhu saboda kace suka da mutum bibiyu daga cikin su suka turo su domin su zo su zauna su tattauna a samu matsaya to su waɗannan mutane da ake ce musu khawarij sai suka koma gefe sai suka bangare daman kana bangaren sayyidina Ali sai suka bangare sai suka ce da sayyidina Ali da Muawiya da sun yarda sun zama kafirai me dalili saboda sun samu mutane a matsayin masu hukunci ai mai hukunci shine Allah madaukakin sarki shi kada me yasa suka turo mutane a matsayin masu hukunci sai su ma duk sun yarda to daga nan aka fara samun irin waɗannan mugayen aqidu suna shigowa daga nan kuma sai aka samu ar-rafida sune ai shi'a sune tawaga ta biyu in ka dauke khawarij sai kuma rafida sai ai shi'a su kuma sun zo ne domin karam farko da niyyar goyen bayan sayyidina Ali wato ai shi'a ai shi'a idan aka ce ai shi'a a lokacin sahabbai sun sha bamban da shi a lokacin yanzu na ka ce ai shi a karan farko su fito ne kawai domin su goyi bayan sayyidina Ali ai shi an farko suna da aqida sayyidina Abubakar As-Siddiq mutumin kirki ne bawan Allah ne ya fi sayyidina Ali daraja sayyidina Umar ibn al-Khattab mutumin kirki ne bawan Allah ne ya fi sayyidina Ali daraja sai dai abinda suke sabani shine da sayyidina Ali da sayyidina Uthman waye yafi sai suka ce sayyidina Ali yafi ina fata an fahimta to waɗannan su ne ai shi'an farko su ba sa zagin sayyidina Abubakar ba sa zagin sayyidina Umar kwata kwata ba sa zagin sayyidina Umar shi yasa za ku ga hatta daga cikin malaman da suke rawaito hadisi wasu za ku ga tana da ra'ayi suna da abin da shi'a amma in ka an ce shi'a bakin shi'a shine rafida su don suka fara bujirowa Zaid bin Ali suka fara bujirowa mata daga nan aka samu sunan nasu na rafida daga cikin masu da'awa a nan garin masu da'awar karatu akwai wanda ya fito yake cewa shi yanzu wallahi idan da sayyidina Ali zai dawo ya ce masa sayyidina Abubakar kafiri ne ba zai ƙara kallon sayyidina Abubakar a matsayin musulmi ba wallahi ya rantsuwa ya ce yanzu da sayyidina Ali zai dawo ya ce masa sayyidina Abubakar kafiri ne ba musulmi ba ne ba zai ƙara kallon sayyidina Ali Abubakar a matsayin musulmi ba to ɗan uwa dan Allah in aka samu irin wannan an aka samu irin wannan addini to su ma suna da mugaye da kuma gurbatattun aqidu da suka shigo da su cikin musulmi wanda su ma musulmi barna ba kaɗan ba Allah ya mana tsayi da sharru su sannan abin ya tafi aka samu irin su al-qadariyya qadariyya su ma aka samu su lokacin sahabbai lokacin sayyidina Abdullahi da Umar tun lokacin aka same su dan a kansu ma sayyidina Abdullahi da Umar ya faɗa hadisi na biyu a cikin arba'un hadisi hadisin sayyidina Umar بينما احنا نعلم جلوس ان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل تونادي هكا زو اجي مسا تيوا اكو وني متين داكي تي مسا المعبد الجهني يا زو انا انكاري تيوا باب وتقدر الامر الف هكا الامر سكي فاروا با الله ني كي قدرا سبا كوي الامر سنا فاروا ني كوي يدا متين يغدا ما اما الله باشي دا كومي ا سكن الامر يا سي يا سن دي abubuwan da za su fara a dunkule amma a rarrabe Allah ba shi da kaddara akan wannan Abdullahi dan Umar ya ce ku gaya musu ni Abdullahi dan Umar na barbanta daga gare su ba ni ba su ba ni shi kuma ba shi da koda gurgurdan kwayar zarra na rabo a wajen Allah madaukakin sarki shine ka wannan hadisin yace bayan naji annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ba kaza shine karanto hadisi har zuwa inda cikin shikashikan musulunci wa yu'minu bil qadri khairi wa sharr ya ka wannan hadisi to sannan aka samu irin su mu'tazila mu'tazila karkashin jagorancin wasil ibn ata shi kuma almajiri ne al-hasan al-basri kuwa ta al-hasan al-basri ke daga cikin manyan malaman tabi'ai to almajirin sa ne wasil din wanda shi kuma sai ya bijire daga karantawar al-hasan al-basri ya dauki wata aqida sabuwa shine sai al-hasan al-basri ya kore shi daga cikin almajiran shine sai koma gefe sai kafa tasa tambar shi ba sai zama malami sai ki koyar da wannan muguwa aqida ta sunan mu'tazila kuma suna da mugayen aqidu wanda sun sha banban da al-aqidatu sahiha ko al-mu'taqadu sahih sannan har zuwa aka dangaro aka samu irin su al-ash'ariyya shine wanda aka sani da ash'ariyya ash'ariyya kuma kusan aqida su tana dan kama da ta mu'tazila sai dai su mu'tazila sun kore sukkofin Allah ne gaba daya su kuma ash'ariyya sun tabbatar da wasu sun kore wasu to dukkan wannan aqidu sun tsaro da aqidu da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi da sahabbansa to insha Allah ta'ala waɗannan aqidu da ire-iren su da wanda ba mu ambata ba su ne zamu haskaka a cikin karatu na littafi mai albarka insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu yan uwa idan aka ce al-aqidatu da at-tauhid suna da bambanci kamar yadda lokacin da zamu fara karatun littafin muzakkara fil aqida mun dan yi ishara zuwa ga haka da al-aqida da tauhidi suna da bambanci abubuwa ne da kusan suna da alaka ta kai tsaye amma kuma suna da dan bambanci in aka ce al-aqida bainahuma umumun wa khusus tsakanin su akwai abin da ya haɗe su akwai abin da kuma yake yarba su al-aqidatu a'am wa tauhidu akhas aqida ta fa fadi shi kuma tauhidi ya fa zama kebantacce saboda kullu tauhidin aqida wa laysa kullu aqidatin tauhid dukkan wani tauhidi aqida ne amma ba kowace aqida take zama tauhidi ba in aka ce tauhidi abinda ake nufi da shi shine kadaita Allah subhanahu wataala a cikin rububiyyarsa da uluhiyyarsa da sunayensa da sifofinsa shine tauhidi amma aka ce aqida ya shafi kudirin mutum game da Allah subhanahu wataala ya shafi kudirin mutum game da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi game da sauran manzanni game da littattafai game da sahabbai game da duk wani abin da yake da alaka da addinin musulunci kun ga shi aqida ta fi me ta fi tauhidi fa saboda haka za ku ga wannan littafin abin da ya kunsa ba tauhidi ne ba kadai kadai ba tauhidi yana ciki amma za a kawo wasu abubuwan da za ku ga ba kadai ta Allah madaukakin sarki a ciki bane ya shiga cikin ma'anar kalmar aqida shi ma insha Allah ta'ala dan kuwa malamin da ya rubuta littafin nan sunansa Abdurrahman ibn Abdissalaa Abu Abdurrahman afwan Abu Abdurrahman shine al-kunyarsa sunan shi kuma shine Abdissalam ibn Birdis ibn Nasir Ali Abdul Karim Abdissalam ibn Birdis ko kace Birdis ko kace Birdis bi isbati al-ya'i aw bi hadfiha ko kace birdis karshen ka sa ya'u ko kuma kace birdis duk daya ne wannan kalma ce da abinda take nufi da larabci shine kamar tauraro suna ne da yake nadir ba a ce sashi ba ko da laraban ma ba ka same shi da yawa a cikin su ba amma abinda yake nufi tauraro nace tauraro ba tauraro irin wannan wanda muke kallo a sama ba a kamar abinda aka fi sani da duniya abinda suke cewa planet kamar kace kaukab kawkab kun san akwai duniyoyi guda takwas ko da ake da su wanda ake aka fi sani da al-kawakib al-majmu'a ash-shamsiyya al-kawakib al-majmu'a ash-shamsiyya wanda aka fi sani da solar system din kun san akwai duniyoyi guda takwas haka ne ko da duniyar kaza da duniyar kaza wanda suke karatun irin sararin samaniya sun san shi to a cikin waɗannan duniyoyin akwai duniyar da tafi kowace duniya girma a ciki ya sunanta wacce tafi kowace girma a ita tafi kowace girma yawwa jupiter to jupiter shine sunan wannan birdis din da larabci suna ce masa al-kawkabul mushtari aw al-kawkabul mushtari suna ce masa al-mushtari ne saboda suka ce a cikin duniyoyin gaba ɗaya babu duniya da ta fi shi kyau da ban kai wai kai ka ce shi ya siya wa kansa kyau da kansa ita duniya to shi yasa sukan kalli mutumin da yake da kyau laraba sai su sa masa irin wannan suna sai su ce masa birdis birdis ko birdis ko birdis to sunan mahaifin wannan bawan Allah kenan an haife shi a garin Riyadh ta kasar Saudi Arabia a shekara ta 1387 bayan hijira ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sannan ya taso a ƙarƙashin kulawar mahaifansa a nan ya fara karatu na Alƙur'ani kun san galibi sukan fara mai da hankali ne wa ƴaƴansu su fara karatun Alƙur'ani kafin yaro ya san komai galibi magabata za ku ji an ce duk wanda ya taso Ƙur'ani yake fara sani haka ya kamata yaran mu idan sun taso sun suna ƙanana abinda ya shafi alƙur'ani da baki shi ya kamata a fara koyar da yaro lokacin da yaro ya kai kamar shekara bakwai ko abinda ya kama da haka to sai a ɗauke shi kuma sai a kai shi makaranta nizamiya ko primary school ko abinda ya kama da haka amma tun kafin yaro ya fito ya kamata a ce lokacin da yaro zai fito daga gida ya san abubuwa da yawa daga cikin abinda ya shafi addini sai ya ga idan yaro ya shiga makarantar primary ko da mutum ya yi rashin sa'a ya kai shi irin makarantar arnan nan da wahala abin ya bai tasiri to amma yaro babu komai a cikin ƙwaƙwalwarsa bai san komai na karatu ba kai baka kora koyi da shi komai ba kuma sai ka ɗauke shi ka kai shi wajen wata kirista ko wata arniya sai ka ce ta koya mai karatu to lokacin da ta fara zuwa tana ce mai ya rufe ido idan za a yi addu'a Jesus guba da sauransu shi wannan abin a saninsa shi ne abin da zai taso da shi kuma shi ne abu mai kyau a wajensa baka an karawa baka a wani ba sai ka ɗanka zai ci abin ya rufe ido na yana addu'a wallahi ba an samu da yawa ya ga ba samu ba an samu dan ke bai kai ce bismillah sai ga shi yana sharka a cikin gidan nan wa ba yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ke Allah kiyaye amin to za ku ga galibi sukan fara karanta da yayin su alqur'ani ne alqur'ani ya shiga cikin zuciya yaro ta yadda insha Allah ta'ala da wahala wani abu kuma ya shiga turi alqur'ani abinda ake yi kenan ya karanta alqur'ani a gaban mahaifinsa wanda ya samu damar haddace shi ya kuma shiga karatun wasu littattafan tun yana dan shekara 12 shekara 12 a duniya wannan duk abu ne mai sauki yanzu ana samu jewa a galibi mu nan ne bamu da tsarin da za ku ga yara suna haddace alqur'ani a cikin ƙananan lokaci saboda yanayin yadda abubuwa suke mana yawa amma wallahi kusan ƙasashen larabawa wannan har yanzu ba wai a da ba shekara 10 shekara 8 shekara 12 13 yara suna haddace alqur'ani yara tana da alqur'ani to amma mu yanzu ga abubuwa sun yawa Allah ya kyauta sannan an sa shi a makaranta yayi makarantar primary da ta secondary da ta gaba da secondary da sauransu har ya kai matakin degree yayi karatun degree sannan ya zo fara koyarwa bayan ya gama yana cikin koyarwa kuma ya koma ya karatu sanin magistrate ma'ana master's degree kenan bayan ya fito daga master's degree a kulliyatul shari'a yayi makarantar koyon shari'a sai aka bashi alƙalanci amma bai karɓi alƙalancin nan ba da ƙyar bayan an kai an kawo aka ƙura aka rabu da shi amma da an ce lalle sai ya karɓa amma saboda hatsarin da ke cikin aikin alƙalanci ne bai yadda ya karɓa ba aka bashi cigaba da karatun sana koyarwa wanda har ya samu shahada ta doctora ya yi karatu na PhD ya yi wannan karatuttuka sannan daga cikin manya-manyan malaman da suka karantar da shi akwai malaman wannan zamani tunda shi ma dan wannan zamani ne kusan a wannan zamani da muke ciki manya-manyan malaman da duniya take ji da su idan ka ce samahatu Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Bas da Muhammad Salih bin Uthaymeen to kusan karfa koba sai dai kuma ka kawo irin su Albani irin su Sheikh Muhammad Muqtar Shanqidi ko Muhammad Aminuddin Shanqidi da sauransu sai da irin waɗannan malaman to yayi karatu a wajen Bin Bas ɗalibin sani ya karanta Bulughul Maram ya kuma karanta tafsiri na Ibn Kathir duk a wajen Bin Bas sannan ya karatu a wajen Sheikh Muhammad Salih Ibn Uthaymeen shi ma malamin sani yayi karatun kitabut tauhid da aqidatul wasitiyya da zadul mustaqni da wasu daga cikin littattafai sannan yayi karatu a wajen malamai da dama sosai to amma da waɗannan guda biyu abin da yasa na kawo mana su saboda su ne duniya ta fi sani bijiman malamai ne abin alfahari ne a gare ka ce kai karatu a wajen malamai a wannan zaman abin alfahari ne ba kadan ba a ce kai karatu a wajen Binibaz da Bin Uthaymeen dan galibi yanzu fatawoyi da ake tafiya akan su babu na kafa wannan malama amma a zamanin ta dai a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansu da rahama a wannan malami yana da kwazo kwarai da gaske yayi rubuce rubuce da dama ya rubuta littattafai sun kusa 30 wanda ina ji gaba ɗaya rayuwarsa bai shekara 40 ba gaba ɗaya bai fi shekara 38 a duniya ba bai fi irin sa annu ba amma ya rubuta littattafai sun kusa 40 a rayuwarsa daga cikin littattafan da ya rubuta akwai littafi mai suna Al-Qawl Al-Mubin fi hukm al-istihza' bil mu'minin daga ciki akwai daruratul ihtimam bis sunan daga ciki akwai littafin da yake gaban mu al-mu'taqad as-sahih daga ciki akwai mu'amalatul hukam fi dawli kitabi was sunna daga ciki akwai al-khiyana dhammuha wa dhikru ahkamiha da wasu daga cikin rasail ɗan ƙananan littafai da yake rubuta akan wasu daga cikin matsaloli na musamman wannan malami ya rasu a shekara ta 1425 13 ga watan Safar watan da muke ciki kenan wanda kusan ina zai dace da 2000 a wani abin kenan ya rasu ne a wani hatsari da yi na mota ya dawo da garin da ake ce masa Al-Ahsa zuwa garin Riyad zuwa garin su akan hanya ya haɗu da hatsarin mota ya rasu kusan malamai mutuwa wannan matashin malami ta girgiza saboda malami ne irin dan baiwan kun sa akwai mutanen da suke su haka Allah madaukakin sarki yake halitta su da baiwa haka Allah madaukakin sarki yake ba su sha ɗaya daga cikin malaman zamanin sa yake cewa laqad faqa ilmu shaykhi sinna yace wannan matashin malamin da ya race cewa wallahi ilimin sa ya fi ƙarfin shekarun sa an fahimta aiko ilimin da yake da shi ya fi ƙarfin shekarun sa shekarun sa gaba ɗaya 30 da wani ba amma ilimin da yake da shi ilimi ne da ya kamata a ce dan shekara 60 ko 70 yake da su to baiwa ce kai akwai wanda za ku ga kai daga jin abin da yake faɗa na karatu da ilimi ka san anya idan a ce tsayawa yayi karatu sosai sosai zai samu wannan abin nan ba ba wai ba tsaya yayi karatu ba akwai abu na baiwa haka Allah maka kansa yake kimsawa wanda ya ga dama daga cikin bayan sa to shi sa ya samu yabo da yawa daga cikin malaman zamanin sa ɗaya daga cikin malamai yake cewa law umira la kana ayatan yace wallahi wannan matashin malamin da a ce Allah ya raya shi ya cigaba da rayuwa to da aya ne daga cikin ayoyin Allah da an taɓa mamaki game da rayuwarsa saboda haka ya rasu kamar yadda na faɗa a ɗan shekara 38 ko abinda ya kama da haka wannan littafin sa ne kuma insha Allah ta'ala shi za mu karanta za mu ji irin gudunmawa da kokari da yawa addinin musulunci yan uwa kun ga yanzu ya rasu yana kwanta a ƙarƙashin ƙasa da shi nan yana ta a ƙasar Saudiya ya rayu a Riyadh mu kuma ga ma'ana a Najeriya wanda tafiyar zango ne mai nisa tsakanin mu da shi amma gashi mun dauko littafin sa zamu karanta duk karatun da zamu yi na fakara daya mu amfana da ita sai Allah ya kai masa ladan cikin kabarin sa to amfanin barin abin da ake cewa sadaka jariya kenan yan uwa duk inda kake a cikin mutane kai abin da yan uwan ka za su amfane ka saboda koda ka bar duniya Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya kasance ka bari din nan zai ci gaba da kai maka ladan sa to shine abin da ake bukata ko do shi karka kallon kanka me kake yi a rayuwarka dan ka amfana al'ummarka kada ka kasance kawai cikon lamba abin da ake nufi da cikon lamba kawai idan aka zo irga mutane za a irga da kai ne a wuce ka kasance ɗaya daga cikin mutanen da yake tubali ne na gina al'ummarka idan ana akko bulo a sa to ya kasance kai ma bulon da za a tare domin a gina al'ummarka ya kasance ba wai dole sai a bangaren karatu ba wani ba shi da karatun da zai zo ya bada gudunmawa kansa a'a amma a bangaren ka kai wanda irin gudunmawa kake da shi da zaka ba al'ummarka ta ci gaba kullun abin da ake kallo kenan kullun za ku ga mutanen da suka ci gaba wallahi abin da suke kallo kenan da wanda suke musulmi da wanda ba musulmi ba hatta wanda ba musulmi ba kullun al'umma suke fara kallo a gaba kamar su kalli kansu mu kuma aka san haka ake samu kullun kenan nake fara kallo me ya kamata ni na zama in samu ba al'ummata shi sa kullum muka kici gaba Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa ina gani anan zamu dakata insha Allah ta'ala idan Allah kai mu sati mai zuwa zamu karanta muqaddima sai kuma shiga cikin karatun littafin kai tsaye insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.